الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم أنا درسي نعشرن دأكوكو تلاتين دأكوكو كي darasi na 33 cikin wannan sura mai albarka suratul nisa kuma yau kwanan wata 22 ga watan safar shekara ta 1433 hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda shine kuma ya dace da 16 ga watan 1 shekara ta 2012 a lissafin turawa zamu ci gaba da karatun tafsirin alqur'ani mai girma da muka saba a cikin wannan masallaci mai albarka yau bi mashi'atillahi ta'ala ina jin zamu tashi akan aya ta 100 ne da nawa 48 ne hadda 50 ne ko na koma baya kenan 154 wa rafa'na fawqahum sura na'am tayyib bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا
الله مدوكين سركي ينا بايد الاباري dangane da ahlul kitab inda za ku iya tunawa aya baya ce yasaluka ahlul kitabi an tunzila alaihim kitaban minas sama ahlul kitabi yahudu da nasara kenan suka ce a saukan musu littafi man daga sama anan gurin zancen zai fuskanta ne zuwa ga yahudawa tunda yace faqad sa'alu musa akbara min zalika to wannan ba wani abu mamaki bane dama sun tambayi annabi Musa sama da haka shine faqad sa'alu Musa akbara min zalika inda ce wa yaqultum ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jahra suka ce ya Musa ba za mu yi imani da kai ba sai mun ga Allah ma a bayyane to wannan shine akbara min zalika wannan duk mun karanta satin da ya wuce فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم الله يجيهم مسوة تطاوة تهلا كدسوا سوى دزالن جندس كي نونا تنبيا تشيوا ويسي أنونا مسوى الله سي سنجا الله لا سي إيماني ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فأفونا عن ذلك الله يباد الأبار أبن دي فاردا داما كفونا سنقل كتنم ركي أبن بوتا سنة بوتا وبجمي suka isa bautawa Allah suka bautawa bujimi Allah ya ce muka yi musu afwa akan wannan wace na Musa sultanan mubina kuma mun ba wannan Musa wato hujja mubayyana to sai Allah yake bada labarin cikin abubuwan da ya musu dai kuma wa rafa'na fawqahum at-tura bi mithaqihim sai muka rike dutse akan su saboda alƙawalin da suka yi cewa za su rike abinda annabi ya gaya musu da gaskiya dutse fa Allah ya yi musu ya sako shi gashi nan suna ganin dutse ne yace kun yi imani suka ce sun yi alƙawari sun rike in ba ku yi ba za mu sake muku wannan dutsen dutse fa yanzu kaman ban sani ba ba dutse ba da ba gaba dai saman su zai na ganin komai sai dutse gashi nan yana jale-jale yana rito Allah zai sake musu shi ana saukar da shi nike su zai gaba daya warfana fawqahum at-tura bi mithaqihim wa qulna lahum udkhulul baba sujjada kun ji daya ko sannan muka ce da su ga kofa nan ku shige ta kuna masu wato sujjada kuna masu sunkuyawa kenan kalmar sujjadan tana nufin munhanin kuna masu sunkuyar da kai kofan nan in za ku shige ta kuna sun koyar da kai. Allah da hikima irin tasa da yake ya san taurin kansu sai aka saukar da kofa ta yi ƙasa ƙasa ta wato ta zamanto sun fice tsawo ka san abinda ka fice tsawon zaka shiga dole sai ka yi ni to kullun abinda Allah yake so in za su shiga su sun koyar da kai su shiga haka udkhulul baba sujjada aka saukar da kofar garin ta yi karkar kowa in yazo yaga dole sai ya sunkuya ka san me suka yi sai suka ce mu shiga da jan gindi mu shiga da jan duwa ba za a sunkuya ba ba za a sunkuya ba dan daga wannan abu ba za a sunkuya ba suka shiga suna masu jan duwa ba dai Allah so yake a sunkuyan ba to bara a sunkuya ba subhanallah wadannan sune yahudawa da kace jiya na fada in ka ji an ce al-yahud jews to yahudawa yake ka duba inda suke fito na fito da umarnin ubangiji ba su san Allah ba su ganin girman Allah ba su mutunta umarnin Allah tabaraka wa ta'ala shine wa qulna lahum udkhulul baba sujada kaji na biyu ko na uku wa qulna lahum la ta'du fi sabt muka ce da su kar ku wuce gona da iri ku je ku yi ku yi su din kifi ku kama kifi wa qulihim bi ayati llahi qulihil anbiya wa qulihim qulub kariya wannan gari da aka ce su shiga a dutse da aka daga musu ku rike alƙawari kar ku saba suka saba alƙawari suka ci gaba da saba wa annabin da Allah ya turo musu gari da aka ce su shiga suna masu sun koyar da kai suka ce a ba za su shiga suka shiga suna masu jin duwawu cewa kada su yi su kamun kifi ranar asabar shi ma suka karya sai da suka yi walaqad alimtumul ladina atadaw minkum fi sabti Allah ya ce sai muka kulla lahum kunu qiradatan khasi'in sai muka mai da su birai kaskantattu lakantattu biri in ka ganci kamar mutum to su ne waɗanda mutane ne da suka saba wa Allah sai Allah ya canja halittarsu ya bata su ya mai da su dabbobi alqiradatu wal khanazir da aladu saboda sun saba umarnin Allah was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadirat al-bahr idh ya'duna fi as-sabti idh ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim shurran wa yawma la yasbituna la ta'tihim suka ketare dokar ubangiji Allah da hikima irin tasa dan jarrabawa ranar asabar din sai kaga kifayen sun fito har wasa suke akan ruwa kasa akwai lokacin da in kifaye suka fito suka haukarwa sai ga makamar babu ruwan sai dai kifin kawai wurin da yake da kifi haka suke suna irin wannan nan asabar din su ga su a cike Allah kuma ya ce kada a yi a bari sai washe gari ka san me suke yi sai su je su kakkafa tarkon su ba an ce kasi nan asabar ba sai su kakkafa tarkon su duk kifin da zai zo ya fito ya wannan timbar rana asabar din yana cikin komai yana cikin abin da musu wayannan wai Allah ake wa wayo an ce kasta ci mushe sai suka je suka dauki kidan mushen suke amfani da shi to Allah ce fa bima naqadhihim mithaqahum saboda kare alƙawarin su fa bima dinna ay fa binaqdi saboda kare alƙawari da suka yi wa kufrihim bi ayati llah da kuma kafircewa da ayoyin Allah da su yahudu suka yi abu na daya naqdhum mithaqahum kari alqawari abu na biyu kufrihim bi ayati llah kafircewa ayoyin Allah abu na uku wa qatluhum himul anbiya bi ghairi haqq ka kashe annabawa ba tare da haki ba an ce a dare a rana daya yahudu sai da suka kashe suka yanka annabi 70 kuma suka tafi cin kasuwancin su lokacin annabawa da cewa kun san annabawa ba wai wanda aka bada labari Qur'ani ba fa su ne kawai wannan kadan ne kuma yanda zamu zo mu karanta nan gaba akwai wanda Allah ya bada labarin su cikin Qur'ani akwai wanda bai bada labari akwai wanda annabi ya san su akwai wanda bai san su ba shi yasa aka ce yana cikin imani da annabawa kai imani da dukkan da wanda ka san labarin su wanda baka sani ba to malaman tafsiri suka ce yahudu a dare a rana ɗaya sai suka ce annabi 70 yanka irin su annabi Yahaya su annabi Zakariya yanka rago suka yi musu to yanzu dan Allah indai musulmi yana karanta tarihin musulunci kuma yana karanta wannan ya za a yi a sa masa kaunar ba yahudi dole wai a sa masa ka so yahudi dole saboda tsabar zamananci da ra'ayi kurum kuma a ce dole sai ka bi tsarin yahudanci wai dole kaga wannan ba daidai bane ai wannan qur'ani yake ba mu labari zamu ƙaryata karantawa alqur'ani mu zo mu bar ayin wani a ai ita duniya bata ginu akan karai akan ra'ayin wani ba duk lokacin da aka kama ra'ayin dan adam sai an sha wahala amma an kama ra'ayin Allah an kama dahira an kama tabbas ka kashi annabawa bi ghairi haqq fa Allah yana da hakuri mana abu na hudu ko na biyar ko an naqdi mithaqan daya kufrin bi ayati llahi biyu qatluhumul anbiya uku bi ghairi haqq sannan abu na hudu wa qawlihim qulubuna ghulf ga abin da suke cewa wai mu zukatan mu in an zo ga musu gaskiya sai su ce a mu fa zukatan mu a jimke suke a toshe suke ba ma ji qulubuna ghulf wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'unana ilayhi mimma tad'unaka ilayhi zukatan mu a jimke suke a rufe suke dangane da abin da kake kira kike kira mu zuwa gare shi wa fi adanina waqrun wa min bainina wa bainika hijabun fa'mal innana amilun akwai shamaki tsakanin mu da mu da kai babu ruwan mu da sakonka ba ruwan mu da karatunka ba ruwan mu da wa'azinka kuma ba ma ji kamar kace ji dole da babu kararar suka ga annabi Musa haka wa min bainina wa bainika hijab da hijabi tsakanin mu mana shamaki ba mu ba kai fa'mal kaje kai aikin ka inna amiluna mu ma za mu yi nan wannan shine fadin su qulubuna ghulf annabin su dan uwan su dan zamanin su lokacin su guda suna jin yaran su suna fahimtar sa bai kira su zuwa ga mulki ba bai kira su zuwa ga sarauta ba bai kira su zuwa ga su yi masa noma a gonar sa ba bai kira su zuwa ga komai ba a'a ya kira su zuwa ga Allah kullum to amma ya rit wa qawlihim qulubuna ghulf bal taba Allahu alaiha bi kufrihim Allah ya ce dai bari ai Allah madaukin sarki ya rufe zuciyar saboda kafircin nasu eh ba sun faɗi haka ba to an toshe zuciyar an jimke ta idan mutum yayi ta kafirci sosai Allah ya toshe zuciyar ma ya hana shi gane gaskiyar suna izgilanci to an toshe zuciyar taba Allahu alaiha bi kufri fala yu'minuna illa qalila ba za ka samu masu imani a cikin su ba sai kadan cikin waɗanda suka ƙaryata manzanni suka yi fito na fito da annabawan Allah ai waɗannan kaɗan ne za ka samu sun yi imani amma waɗanda Allah ya toshe zuciyar kan gaba ɗaya ma babu lianna man taba Allahu qalbahu ko ala qalbi la yu'minu abadan indai Allah ya riga toshe zuciya kuma ai ba imani har abada Allah sauye to sai yace kuma me
وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما
الله يا موسى فدي ابن ده زي موسى gaskiya yanzu ka duba dutse fa ni ban san yadda za ku iya fahimtar abin ba ai abin ma da ban tsoro ka daga kanka ka ga wani katon dutse kuma duk inda ka duba shi ne kuma yana jale-jale wa idna taqana al-jabala fawqahum ka'annahu dhullatun وظنوا انه واقع بهم فخذوا ما اتيناكم بقوه suka zaci fa waqi'un bihim wannan dutse fa faduwa zai akan su tabbas Allah ya ce ku rike abin da muka turo muku da karfi واذكروا ما فيه لعلكم تتقون kuma ku tuna abinda aka aika muku na wa'azi da gargadi da jin kunne wannan shine zai sa ku samu takawa da tsoron Allah amma ina suka kafirce shine wabi kufrihim wa qawlihim ala maryama to ya shigo kan nasara kuma da kafircin su nasara yan kirista yan yesu almasihu yan jesus wa qawlihim ala maryama hutanan azima da fadin da suke yi wa nanan maryam bautanan aziman wato ƙarya da suke dangantawa nanan maryam kun san ita kanta maryam din fa cewa suke ta yi zina yanzu baka duba dan kirista da zai zo yana tuciya da annabi isa da nanan maryam inda zaka koma a tarihi lokacin da maryam ta zo da annabi isa a goye cewa suka yi kalu ya maryam laqad ji'ti shay'an fariya lalle maryam kin zo da ƙarya ya ukhta harun ma kana abuki mra'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiya babanki ba mutumin banza bane yake maryam kuma mahaifiyarki ba kaluwa bace ba kenan kin zo da ƙarya laqad ji'ti shay'an fariya fariya daga alfiriya ne mai alfiriya alkalib fa asharat ilay bayan da zace sai ta nuni gashi a gadan bayanta sai ta nuni zuwa gare shi tace gashi nan ku tambaye shi qalu kayfa nukallimu man kana fil mahdi sabiya yo yaya zamu yi magana wanda yake cikin zanin goyo yaro karami chap sai ya chapce magana qala inni abdullahi na atani alkitaba waja'alani nabiyya yana cikin zanin goyo a daure yace ni dinnan ni bawan Allah ne ataniyar kitabu kuma Allah ya bani littafi ya turo ni in zama annabi waja'alani nabiyya waja'alani mubarakan aina ma kuntu kuma Allah ya sani in zama mai albarka duk inda na kasance wa usani bis salati waz zakati ma dumtu hayya kuma yayi min wasiya da sallah ina yan kirista me yasa ba ku sallah ga abinda annabi Isa ya faɗa wa usani bisalati yayi min wasiya da nayi sallah wa zakati in ba da zakka ma dumtu hayya matukar ina raye wa barran bi walidati kuma ya sani in zama biyayya ga mahaifiyata wannan tsohuwar ta da nake bayanta walam yaj'alni jabbaran shaqiya bai sanya ni mai jabberanci kuma dan wuta ba to amma duk da haka sai suka ce ƙarya take eh shine wa kufri wa qawlihim ala maryama butanan azima suka ce mazinaciya ce nana maryam mazinaciya ce wai isa din ta hanyar zina aka same shi mu kuma kaga aqidar mu ta musulunci abada ne annabi isa dan maryamu ne bai da uba haka Allah ya ga dama ya halice shi ba uba babu abun mamaki tunda ai ga annabi adam ko kuwa ya za a ƙaryata haihuwar annabi Isa a yadda da Adam ce sai Allah ce inna masala Isa kama sani Adam Isa fa ba wani bambanci kama annabi Adam ne khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun wannan kudurar da ta halicci annabi Adam biduni ummin wa abin ita ce wannan kudurar da ta halicci annabi Isa bi ummin wa duni abin ta halicce shi da uwa babu uba to wanda ya halicci wani ba uwa ba uba kuma sai ya gagara halittar wani da uwa ba uba ahaba babu wani matsala ce mu dai a idan mu ta musulunci mun yadda mun yi imani to su sai suka yi kuskure wasu sai suka ce ya dan Allah ne tunda dai bai da uba dan Allah ne waye dan Allah Jesus the son akwai God the spirit akwai Allah din akwai kuma dan Allah the son of God dan Allah in an ce danka kina akwai mata ko To yang aku dapat dengan Allah, mattakhadallahu min waladin wama kana ma'ahu min ilah idzan ladhahaba kullu ilahin bima khalaq wala ala ba'dhum ala ba'd. Mu dai aqidar mu ta musulunci, abinda Qur'ani ya nuna mana Allah bai da da. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid, me lam yalid, daga walada yalidu ne, lam yalid bai haifa ba, wa lam yulad ko ba haife shi ba, wa lam yakun lahu kufuwan ko kufuan ahad, bai da kini shine kufu, nazir abokin tsara wanda suke kai daya, Allah ba shi da shi ahadin kowai, shi kadai yake tilo wahdahu la sharika lahu. To yanzu yaya zaka yi ka ce wai kanku zai hadu tsakanin kai da kai da Allah shi kadai yake ba shi da abokin tarayya, da wanda shi bai yadda Allah shi kadai yake ba shi da abokin tarayya ba, ya ce Allah ina da da, ya za ku kwada kai da wannan? Ba za ku kwada kai, aqida ba ta haduwa, dole sai dai su zama daya. Shi aurinsa Isa dan Allah ne, wasunsu ma Isan Allah ne, to kai kuma kai da Allah shi shi kadai ne. Constitution dinsa inda yake karban sako ba irin naka bane, yana da littafin sa, kana littafin ka, in banda ma tsabar kida hukunci da rudewa na mutane a wannan zamani, wai kurin wai Kirista ya zo, wai musulmi ya zo yana sallah, Kirista ya zo ya kewaye shi ya bashi kariya, Kirista ya je ya shiga coci, musulmi ya je ya tsare shi, kawai wannan wai a je a debo wai malamai da sunan addini ku zo gidan radio kuna ta tawili, kurin dan an ke wannan ya kewaye wannan kike da sai zama kai ya hadu, ku dai ku kira a zauna lafiya, amma addini kowa da yawa lafiya, ana da bukata a zauna lafiya tabbas, amma wallahi duk malamin da ya shiga gidan radio da neman tawili ya hada addinin musulunci da kiristanci yace duk daya ne, ƙarya yake wallahi, ba zai taba yiwa ba. Wannan kun ga wannan muqaranatul adiyan da ake, wannan tsofan abu ne, sukar dawi sun yi ta yi a duniya, sai a ji a dauko manyan malamai irin marasa seti, wanda ba malamin seti, masu seti ba, irin sukar dawi a dauko su a ajiye su a yi hira, a dauko babban coci da cross babban bai hunde a hada su, ana hira da su ko Arabia ko BBC ko Jazeera, wai ana neman a hada wai addinan guda biyu. To ko dai ku musulmi ku hakura da addinin ku, kuma kiristanci ku hadu gaba daya, ko kuma kiristanci ku hakura ku dawo musulunci, maganar cewa wai duk daya ne, wallahi duk biyu ne, ba duk daya ba ne ba, kai dai a dai zauna lafiya, wannan kan kowa na son zaman lafiya, kuma ƙarya suke yi, mu muke wai wai ma wani irin rinin wayo, ka ji dan Allah mutanen nan ma wallahi dama ya kamata su rinka bada dama a rinka buga musu waya. Yanzu ka duba fa, shugaban kiristoci shugaban kanfa ya fito ba irin bakakken maganganun da bai faɗa akan musulunci da musulmai ba, muna ji muna gani, ya faɗa a BBC, ya faɗa kaza, cewa za su ɗau mataki, za su kare dukkan a gaban shugaban ƙasa, yana nuna masa yatsa ya faɗi waɗannan maganganun gaba ɗaya. Sai wani wai karamin pastor da zai zo na ƙasa, shine zai zo ya yaudari mutane a zo a ce wai kaza kaza kaza, mu an ruwaito sarkin musulmi ya fita kafafen watsa labarai ya ce kaza ya ce kaza, wanda abinda shugaban kiristoci ya faɗa a Najeriya ya kamata a ɗaure shi inda ana adalci, wallahi ya kamata gwamnati da adila gwamnati ta kama shi ta ɗaure shi kuma a ɗau mataki a kansa. Inda wani musulmi ne ya faɗi wannan magana, yanzu da yana can ba a san inda yake ba wallahi, dan ya faɗi magana da za ta girgiza ƙasar, magana za ta tada hankali a shi a awa, wai za su ba wa kansu kariya, a to mu ba za mu iya ba mu kanmu kariyan ba ne, ba za mu iya ba ne, wallahi za mu iya, ƙarya kake wallahi wallahi. To amma musulmi suna neman zaman lafiya, ka duba kaga hanyar sarki musulmi bai ce komai ba akan wannan magana, an yi shiru ba a ce komai ba, wai wannan wai shine zai zo ya ce wai 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 wai, ka duba barnar da suka yi ta mana, suka sa aka kashe mana mutane a Plateau, aka kashe mana a Tafawa Balewa, aka kashe mana a kaza, aka kashe mana, dukkan kujerun mulkin nan duk sun kwace sun danne gaba daya, wai wani yazo ana hira wai da wani, wai ai duk ɗaya ne, wai ba bambanci, shi faɗe ma daga cikin su ma riddaddi ne fa, pastor riddai yace shekara 5 ko 6 ne a musulunci, kaga fa da musulmi ne ba, da fa musulmi ne iya musulunci yaga musulunci bai masa ba kariya ne a wajensa musulunci ba daidai bane ya ridde koma arni kuma yanzu saboda damsul basirati da rashin wayewa wai a kira wannan wai ana hirar shi wai ana neman hadin kai tsakanin musulmi da kafiri ridde bai fa yo ba wanda ma ku je ku dauko ubansa fa musulmi ne ko uwarsa musulma ce ai wanda ma ku dauko tsohon arni wanda daman asali ma a arnin sa aka haife shi na mutane ya kamata ku yi wa kanku adalci kowa ya sani babu mai neman zaman lafiya a ƙasar nan irin musulmi wallahi a duniya gaba daya inda ba musulmi suna neman zaman lafiya ba da an yi duk abin da za a yi amma mu kullum a da'awarmu a karatunmu a karantarwarmu muna kira ne akan zaman lafiya to abin da nake so na faɗa kada a lahisa wato wai dan kokarin samar da zaman lafiyan sai kuma a zo a cutar da addini ko a yi ƙarya wannan baya nuna haka wannan sai kuma na bayani yanzu ba gashi nan a kasuwa sabon gari ga shagon arne ga na musulmi muna kasuwanci da su muna mu'amala mu hau jirgi mu tafi Dubai mu sayo kaya mu je mu dawo tare da su mu je mu zauna a hotel ɗin mu je mu yi kaza duk ba ana yi ba to me bukata sai an kira wani malami ya zo ya zauna yana nuna mutane kaza wato har ma a nuna kamar ma wannan din wani abu ne na addini yanzu arnan garin nan ya isa ce an takura masa tsakani da Allah fa mun yi magana gaskiya akwai wani arne ko ni kirista a garin nan da yake da bakin da zai ce musulmin Kano ko a Kano an matsanta masa a duk Najeriya akwai inda ma arne yake sakatawa ya ci arziki ya more irin Kano kasuwanni nawa suke da shi domination nasu ne su kare kadan ne musulmin a ciki kuma a cikin Kano ba ai musu komai ba kuma ana mu'amala da su ana rayuwa da su gobe-goben ka tashi sayan fire gobe-goben ka tashi sayan wannan fanka gobe-goben ka tashi sayan rodi gobe-goben sai ka je gurin an raka sai me a ciki ana yi babu wani abu wani wanda bako da wani zai zo ya kawo mana abun nan kuma ya kamata mutane su rinka yi kansu adalci kuma ya kamata a rinka magana yanzu bari in gaya muku wani abu guda da ba ku iya hangowa ba yanzu shi shugaban kiristoci shi yake wakiltan kiristocin Najeriya ko haka ne ko ba haka ba ne to su fa a tsarin su fa gwamnati bata isa ta zaben musu shugaba ba duk shugaban kan ƙura'a ake zaben sa ake yi sai sun samu mai tsauraran ra'ayi wanda suka san zai kare manufarsu sai su zabe su sa shine president na Kano amma mu abun bakin ciki mu fa gwamnati take zaben mana sarkin musulma kun fahimci wannan sarkin musulmi yau in sarkin musulmi ya mutu to gwamnati za ta yi dumu-dumu sai wanda gwamnati take so shi za a nada to yaya za ka hada wanda jama'arsa ce suka zaɓe shi suka ba shi dokoki da ƙa'idodi suka zauna da shi suka yi mitin da shi dare da rana da wanda kuma gwamnati ce ta kira shi ta zaɓe shi ta shimfiɗa masa ƙa'idodi da dokoki sarkin musulmi ne kai a suna amma ba za ka yi kaza ba za ka yi kaza ba za ka yi kaza ba shi yasa duk abin da za a yi in ba gwamnati ce magana ba bai zai magana ba ina so ku yi wa kanku adalci mu yau kanmu adalcin mu nutsu dan Allah gwamnati ta yi adalci a nan fi sabilillahi magana ta gaskiya ai ya kamata a bari malamai da dattawan musulmi su zo da tsari na musulunci da ya kamata a tsora shugaba mun yadda gwamnati ta rinka bashi albashi ta bashi fada ta bashi kaza kamar yadda yan kan suke zaben shugabannin su mu ya kamata a bar mana shugaban musulmi mu zaba amma su suke da hannu ruwa da tsaki to ya za a ce ranar neman adalci mun sani ko kun fahimta ko kun fahimta ba abun tausayi abun damuwa to amma duk da haka mun yi hakuri mun danne mun yi shiru an ce ai da'a ai ladabi ai biyayya kuma har yanzu muna daukar sa sarkin musulmin nan namu ne ba mu ce ba namu ba amma wannan bai zai hana in mun zo fitar gaskiya ko mu fide ta wani da ba wannan shine adalci sai dai ita gaskiyar nan wani lokacin na dadi wani lokacin ba ta da dadi kuma da Allah ana so mutane su yi kan musu adalci kullun an faɗi magana kar ka rinka lura da aikin albashin da kake yi salarin da kake samu bari kai idan ka kare salari a duba gaskiyar aina take amma duk da haka muna kira a zauna lafiya a kaunaci juna a taimaki juna a yi adalci a yi waye duk dan mu kayan mu ha hajan mu da muke tallatawa da zaman lafiya ne yanzu wancan satin da garin ba lafiya mun zo mun yi karatu babu da haka ashe mu zamu fa sara mu yanzu da irin wannan ranar ta zo mana ai gwanda gwanda mu rasa abubuwa da yawa mun rasa ranar zamu zo mu karanta qur'ani a fassara mana amana bayani kaga ashe addinin mu yana kira ne akan zaman lafiya ban sani ko kun fahimta ashe mu ribar mu a zauna lafiya hayaniya ba ta mu bace amma dan mun faɗi gaskiya bai kamata a muna nazuto a dauka cewa mu ƴan hayaniya ne ko ƴan tada hankali ba in kun rasa masu faɗin gaskiyar kasar sai dai ta kife amma wanda aka yi muku gaskiya da dadi babu dadi wataƙila ku yi tunanin gyara ku gyara amma babu abin da ya jefa Najeriya halin da take ciki illa bakin zalunci da cuta da ha'inci kar ka ƙara kar ka rage zalunci ne to what cuta ce zunzurutunta yanzu ba an ƙara kuɗin man ba to ku jira ku ga aikin da za a muku akan ƙarin da aka yi ku jira wani ya yi magana ni ya burge ni ya ce ya kamata shugaban ƙasa ba da ajanda yanzu da aka ce za a ƙara kuɗi za a yi sai aka yi ETF ko? ko PTF ko? PTF PTF kowa ya san aikin PTF a Najeriya ko shi na waruzu ne sun gina asibitoci sun sai bosses wa jami'o'i sun gina theater halls a jami'o'i sun yi hanyoyi a cikin ƙasa kudu da arewa kowa ya san aikin PTF an yi a kan ɗan naira biyu ko naira uku da aka ƙara haka ne? ko naira nawa ne ma dai ga magani a asibiti duk a lokacin a ƙarƙashin me PTF an daɗe ba a yi wata wato ko wata ministry ko wani tsari da ɗan Najeriya ɗan kudu da ɗan arewa da musulmi da kafiri da kowa da kowa ya ci moriyarta ta dalilin man fetur ba irin PTF ba amma yanzu ina PTF sun kashe ta sun kudin PTF din yana aljihunsu to yanzu wannan 50% da shugaban ƙasa ya ƙara dan shi ya ƙara to me za a yi da kudin ai za a gyara muku rayuwa a ba da ajanda inda ƴan majalisu da ƴan sanadin su ma da ba dan zaman kudin suke yi ba da ba za su bari a yi wannan ƙarin ba sai an ba da tsari a rubuce a kassafa kudin kashi kaza za a tura jiha kaza dan ta yi kaza da kaza kashi kaza za a tura jiha kaza dan ta yi kaza da kaza a raba kudin gaba ɗaya ya zamanto an tura su dan a je aiki kuma a tura waɗanda za su yi mutaba'a su bibici an yi aikin ko ba yi aikin ba ko da ma za a waftare wani abu a sa dai a yi alƙalli talaka ya ɗan ji motsi kamar yanzu misalin mu ce to mun ɗauke wannan kuɗin daga yau ɗan Najeriya ya daina sayan magani a asibiti wallahi ba za su yi zanga-zanga ba ko za a yi mun ce ga shi mun ƙara wa kuɗin mai amma kun daina sayan magani a asibiti da wannan 50% ɗin kun daina zuwa ku biya kuɗin gado a asibiti da wannan 50% ɗin duk ɗan Najeriya yana da ƴanci ya shiga jami'a ya karatu kyauta haka ne mana ko ba ka bane akwai wani wanda zai fito bakin titi yana ihu saboda wallahi sun san kuɗin cinye su za ku yi kuma shi ne sun je sun yi campaign da kuɗin mutane sun kashe kuɗi babu komai masana harkar tattalin arzikin ƙasa suna faɗa suka ce dole ma wannan mutum yayi saboda gaba ɗaya forex din kuɗin Najeriya gaba ɗaya ya ƙarar da shi gaba ɗaya ba komai an diba an yayya ɗan ku dama yayan kaji ne ku tatap 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 kun cinye kun yi ihu sai shi sai shi sai shi sai mai malafa ya hau kuɗin da ya jefa muku kuma yanzu za ku zo za a daɗa tatsar ku kuma sai kun dawo da su zahiri abu a fili yake kurin gaskiya ce ba a su kaga yanzu wannan a minti biyu minti uku kowane ɗan Najeriya aka faɗi wannan zuwa ya yadda ba wani hauma hauma kurin kuɗin na adi ba a tura wa asibitoci a je a ta odan magunguna ana kawowa a ce duk shugaban asibitin da aka je yana sai da asibiti yana sai da magani a asibitin sai ya kori kansa daga aiki ka sha mamaki a ce za mu ƙara wa 'yan sanda motoci wadatattu a ba su kayan aiki a ƙara wa 'yan sanda albashi saboda suna aiki a ƙara wa sojoji albashi ko kuwa ko yanzu donan kwale-kwalen da kuke da mamace mutane da jifan ku da gwaba da akai kai ana hana yajin aiki da waye duk ba ku da riba ciki naira daya ba za a kara muku ba kobo da ku za mu je mu yi layin gidan mai da soja da dan sanda da kai ta mamace mutane da bulali wani ya fito zai je ta hana yajin aiki abin ya dauki bulala yana shirme mara wayo da rashin wayo ne wannan rashin wayo yana burin zai je kashe dan uwansa yana burin zai je idoki dan uwansa iya burin zai je kaza kaza wa dan uwansa kaga wannan babu wayewa a ciki Allah gani da mu muna fatan Allah zai ba mu zaman lafiya Allah kuma ya zauna da mu lafiya din kuma Allah ya raba mu da bin tsarin wasu Allah ya sa wannan tsare-tsaren namu ne ba na wasu bane eh Allah sa ba turowa kai ai ba wa kauli ai ba sai ku ce amin ai ko amin za ku ce wa kaulihim
wa qawlihim inna qatalna al-masiha isa ibn maryama rasulallahi wa ma qataluhu
aka
وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما
wannan aya tana da tsawo kuma tana dauke da bayanai dan magana ne akan an kashe Isa ko ba aka kashe shi ba yaya aka yi haka yi zai dauki lokaci kuma kun san da yau akwai yan uwa da basu zo ba suna tsammanin yau ba za a karatu ba za mu dakata sai wani sati insha Allah sai mu fara da kanta abinda muka faɗa ne dai Allah ya ba mu lada na kuskure ko tuntuɓa shi Allah mana afuwa wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah ibad wannan ba Allah yana cewa wai wai yana neman ƙarin bayani akan abinda wasu malamai suke magana a media wai cewa wai abinda ya raba mu wai yafi abinda ya hada mu to kaga dai ni ba ni ne maganar nan ba yawa aslan ni ban da ma ra'ayi ban yadda ma da wannan din ba saboda malaman duniya sun fada bari zamu bari dai su gama sai sun gama insha Allah zamu kawo muku abubuwan da malamai na duniya suka fada akan irin wannan tsarin bi mashiyatin Allah ta'ala amma sai sun gama yawa in sun gama ce da haka sai kai kokari ina jin yau ma ta ila za su yawa in dai aka yawaita magana sai an ji an ta bargaza dole da ma rana ɗaya rana biyu suka huta ya bi kuma abu ne da ba ajanda ma yanzu karkace wai malaman garin nan ne suka haɗu suka ittifaki fa aje ayi wannan duk wanda ka ji shi a gurin wallahi kansa ya wakilta ai akwai kungiyar malamai a nan garin kuma muna cikin kungiyar mu ba mu san za a yi wannan ba da ya kamata a ce an kira malamai an tara su a tattauna da su sai su ba da tsarin da za a yi maganar in ma za a yi sai su ce to aje a wakilce mu amma kar a ce kaza kar a ce kaza a tafi akan doran kaza haka ne tunda yanzu shi na tabbata kafin yanzu sai da ya buga wa shugaban cocinsa gaba ɗaya na Najeriya sai ya buga masa ya ba shi tsari ko ba haka bane yawa to da haka wannan abin da suka faɗa abin da ya hada mu yafi abin da ya raba mu ni ban san me suke nufi ba sai kai kokari ko ka je ka bi kowa an san gidan shi ka je ka same shi ma bayani ko kuma in suna phone in ka buga masa waya ka tambaye shi amma ni ka je ka ɗebo yayi mai ka a can ka kawo ni ne da fashin baki da bayani ni ban san me suka faɗa ba yawa amma ka kumanta ina mai mita mu duk mun yi ittifaki gaba ɗaya malamai tunda an yi meeting ba sau ɗaya ba sau biyu ba amma ba sai an gaya muku ban za a yi meeting tunda ake rikicin nan malamai ake ta meeting wallahi yau ɗin nan daga meeting tunda safe meeting muke ta yi yau har zuwa karfe kusan karfe uku tunda safe kuma duk akan waɗannan abubuwan kuma duk da malamai meeting ɗin malamai ne akan zaman lafiya yaya za a yi kaza yaya za a yi kaza daidai da maganganun da za mu faɗa sai da muka yi wa bakin mulinzami a irin wannan lokaci don mu fidda matsayi guda ɗaya ana ƙoƙari daidai gwargwado muna kira akan zaman lafiya amma kada a zo ayi wani abin da yake wani yaje wakilci kansa ya wakilci ra'ayinsa ya faɗi magana a ce kuma wannan da ra'ayin malamai ne ko musulmin Kano ba daidai bane wannan ba daidai bane ya kamata a ce idan an zo da sai a kira duk malaman alal qalli ko sallama a yi su amsa assalamu alaikum malam wani yace wa alaikum assalam a jumriyar sa malam wani ma a san da su ake yawa ya kamata ku nutsu ne ku fahimci yadda abubuwa suke tafiya ko ba haka bane yawa su ma da ya kamata da kuke gaya musu za a zauna lafiya me yasa ba za a kawo da sai a kawo matsalar just ai ita ce babbar musibar da duka wata nawa aka yi namu mu suka soya suka ci ku tattauna inda gaskiya ku tattauna akan matsalar ku tattauna akan mushkilar ku tattauna akan ta ya aka yi suka je suka soya mu suka ci suka gasa mu suka ci suka kone mana masallaci suka mana kaza ku tattauna akan ta su fito su fada su ce ba daidai bane abin da gwamnatin Jos sai kan ta fito ta ce abin da aka yi a garin Jos ba ta yadda da shi ba kan da aka kakkashe musulmi a Jos kan ta fito ta yi Allah wadarai da shi yanzu ina ce wani soja ne a nan Maiduguri ya je kaka ma alkurani ya zazzaga ya tsaga shi ya kacakata da shi a nan na Maiduguri duk kwana nawa aka yi ha duk ba arna bane suka yi ina ce Dr. Khalid shugaban sakataren janar na jama'atu nasu islam ya shiga BBC jiya ne ko shekarar jiya ya magana ya ce ba mu yadda ba mu musulmi ba za mu dauki ba za mu yadda da wannan ba amma ya kira musulmi ya ce a zauna lafiya kar ai komai za mu duba matakin da ya kamata mu dauka yayi waya da shehun borno yace mai shugaban sojoji a can wurin da suka yi abin sun je sun bada hakuri sun ce ba da ra'ayinsu aka yi ba ayi hakuri amma shugaban sojoji mai watsa labarai ne shugaban sojojin Najeriya gaba daya zuwa shugaban sojojin Najeriya karyata yace ƙarya ne ba ayi abin ba haka bane kuma su ba su je suka bada hakuri ba duka wannan jiya da shekaran jiya aka yi wannan abin yanzu mai neman zaman lafiya zai faɗi wannan sanyi sun ya ga makarantar islamiyya suka je suka daddake mutane suka a wanda za su harba suka yi rashin mutunci qur'ani suka dauka suka tattaka suna yin yagawa anan Maiduguri aka yi sai wani yazo yana mana wani hira wai anan wai gidan radio wai yana neman hadin kai da wani abun nan su je ne wancan abun da suke yi mana wannan ai rashin kirki ne ma wallahi kuna tayarwa mutane damuwar da suke cikin zukatan su ne wallahi kuma an zo an yi magana Shehun Borno ya magana shi wannan sakataren janar na jama'atul islam ya zo ya yi magana cewa ba a kyauta ba amma har an ce ma an zo an bada hakuri ko wani abu makamancin wannan shi kuma shugaban sojojin da suka yi abin ya karyata ya ce ba a mai ba eh su ba su je suka bada hakuri ba dan an bada hakuri ai an yadda an yi kenan yace ba ai ba to me neman zaman lafiya da neman hadin kai zai zo wannan abu ana daddanne ku kurun ba ku ganewa irin abubuwan da ake a kasashen waje wulakanta qur'ani taka qur'ani abinda irin yan Denmark da wai suke yi muna ta ji a labarai shine yanzu gashi ana nan ajenda ce kurin ana ta dabbakawa a kasan nan turawa suna zuga suna mana rashin mutunci kurin dole sai kun yi adalci jami'an tsaro dole sai kun yi adalci gwamnati ku samar da abin nan zaman lafiya gaskiya kaga yanzu duk tsagirancin musulmi in yana tsagirancin duk rashin kirkin musulmi in yana rashin kirkin mu addinin mu ba a yadda baka dauki bible ka je ka wulakanta shi haramun ne ka dauki bible ka wulakanta bible ko ka jefar da bible ko ka tozartar da bible ni da nake maka wa'azi yanzu ina da bible a gidana ma guda ɗaya ba guda biyu ba ina da bible amma ba zan wulakanta shi ba na kuma ajiye shi a guri killatacce a mutunce ba wai dan na yadda da duk abin da ke ciki ba amma littafin wasu ne na addinin wasu ne dole ka yi respect din shi alƙalli akwai abu mai kyau a ciki akwai mummuna a ciki ya za a zo a yi mana wannan yanzu inda ana son tashi hankali inda ku da kuke cewa musulmi su ne 'yan tada hankali kuke ta sakin dokoki a kan musulmi kana tsammanin wannan ya ga ƙur'anin bai kai a tada Najeriya ba gaba ɗaya gaskiya ma guda ɗaya ce amma yanzu watakila da yawan kuma ba su sani ba da yawa ba su sani ba kuma ba a faɗa ba dan haka ba ma son tashi hankali shi yasa ban faɗa mu bayani ba in mun ga dama a tada hankalin muna da hanyar da zamu iya yi a tada hankalin to amma ba shine manufar mu ba addinin mu bai koya mana tada hankalin ba kuma tsarin mu bai nuna mana haka ba
kawai yanzu bayan an yi wancan rashin mutuncin ba su yi apologizing ba su shugaban su na kwata-kwata bai zo ya nuna cewa ba a kyauta ba kawai sai wani yanzu yazo bayan Isha'i kurin yaji ya ci tuwon sa ya koshi yazo ya zauna a gidan radio yana ta mutane su rutu sai kai hakuri ni ma rai na bace ki kai ma haka sai kai hakuri hakuri gudu zaka yi Allah ya sauke ka san wani lokacin abubuwa suke tada abubuwa shi yasa kullum mutane in za su yi abu sai adalcin nan ce munafurci ba zai kai mu ko ina ba ba yanda za a yi dan Najeriya zauna babu kirista ba zai ci koyawa ba haka ne annabi ma ya zauna da kafirai a wuri guda ko haka kuma ba wani dan kiristan da ya isa ya ce Najeriya za ta zauna ba musulmi ƙarya yake wallahi kuma ba wanda ya isa ya ce wai zai hana addinin kiristanci ya faru a Najeriya wai ya ce babu kiristanci ba za a yi kirista ba tunda muna tare ƙasa guda suna da ƴancin addininsu za su je su yi addininsu kowa ya je addininsa shi ne adalci amma kada wani ya cuci wani haka kuma ma wannan kiristan da zai zo ya ce wai dan ya samu wata dama wai zai zo ya danne musulunci ya rinka wulakanta musulunci kuma ana munafurci bai zai taɓa yiwuwa ba to ƙoƙarin da za ku yi kowa sai ku tsare masa mutuncin addininsa kai kar kai wancan kai ma kar kai wannan kai kar kai wannan kai ma kar kai wannan shikenan sai a zauna lafiya me yasa duk shekaru aru aru da suka wuce shekaru 40 30 50 ai duk ana tare me yasa ba a ji hayaniyar ba saboda sun dauko ajenda suna dabbakawa sai sun yi Allah ya mana mikin wannan ba Allah yana cewa da Allah akar maka Allah wace hanya zamu bi ne wace hanya zan bi na haddace wani abu sai rinka zubewa yana guduwa sannan wai akwai abinda mutum yake yi ne sai haddace rinka samun rauni kwarai kuwa idan kana son ka haddace abu ya zauna kai ta maimaita shi an tambayi Imam al-Bukhari aka ce da me ka samu wannan ilimi da kwakwalwa ta hadda yace bi kasratin an-nazar yawan kallon littafi yawan karatu da shi yasa na samu karfin hadda da rike abu haka Imam al-Bukhari ya faɗa duk mahaddata na duniya abun su yana zama ne in kana yawan bitarsa ka karanta kuma kana bita qur'ani ne izu sittin ka haddace shi ba wai kawai shikenan da ka haddace ka zama hafizi ka je ka aje shi wallahi tafiya zai yana bukatar yau kai shi gobe kai haka ake har a mutu ba a daina karanta qur'ani saboda karanta shi lada ne kuma daukaka ne sannan kuma zama yake dirshin in ana karanta shi amma matukar ka bar shi na sati ɗaya to zaka neme shi na wata guda ka rasa in kana so in ka rike abu ko me kowa ga ce man ka haddace ta in kana yawan yin ta tafi zama in baka yi barata zama ba ballanta na maganar hadisi ko aya ko kuma wani makamancin wannan yawan maimaitawa shi ke sa a rike abu da yawan practicing ɗinsa a rayuwarka yau da gobe shi sa ake yake zama me yake zubar da hadda saban Allah kowane irin nau'i na saban Allah yana da tasiri wajen rage mutum karfin haddarsa shi sa haddan mutane yanzu ba ta kai na da ba saboda su saban Allah su kaɗan ne mu kuma namu yana da yawa yanzu mu daga nan kafin ka je gida sai ka haɗu da mace tsirara guda ɗaya guda biyu guda uku sai ka ga tsiraici sai ka ga wani abu ko kana tafiya ka ji wani yana ɗura a shirai yana zagin wani ko kuma a rediyo ma a fito ana ƙarya ma kana saurara kuma ƙarya ce kuma ko ba haka ba ne yanzu irin abin da yan BBC suke yi irin labaran BBC me za a yi da labaran BBC amma yau BBC ta zama komai a duniya musamman kasar Hausa wallahi lebura mai faskare za ka ga asuba yana rike da BBC a haka gaga ta riga BBC a haka mai tura kura BBC Voice of America BBC mai kosai tana toye kosai tana jin BBC ma'aikacin gwamnati BBC dan wane ne BBC kowa BBC kuma gidan rediyo ne da aka gina shi akan ajanda da tsari su kulla wancan ku duba yanzu irin halin da ake ciki ana cika da harbin kasa sai sun je sun dauko shi babu tunanin cewa su dinnan ma'aikatan mu ƴan Najeriya ne su kishin garin su kishin kasar su wani rahoton kar su fade shi su gyara shi dan a kaida ta jarida ana so kakka ba da rahoton da zai ta da hankali amma wallahi ana cikin tashi hankali BBC sai kaga sun je sun yayyako wani rahoton da zai dada dagula abu bari da gaske kuma ku lura da farka da ta tafi musulunci sun fi mai da hankali a kai ku nutsu ku gani duk abin da ya shafi akwai sukan addini ko wani abu makamancin wannan wallahi sun fi mai da hankali a kai shi yanzu dan Najeriya ko dan wannan arewa ko dan wane ne bai da matsala in garin Allah ya waye kuri in yaji BBC ya je wasu America zance ya kare baya sauraron wani labari kurin zancen BBC kala lahu kala rasulullah ai kana yanzu BBC fa har a wuraren kafa hujja idan mutum ya zo magana yana cewa a BBC aka fada kurin kowa sai saki jiki haka ne ko ba haka bane sai ka ce BBC qur'ani ne ko hadisi da ba sa ƙarya wanda kafafan wa Allah ya sauke dai kawai bari mu bari kar mu shiga wani wuri akwai abubuwa da yawa amma ba yanda zan saboda ba ku da shi jarida guda ɗaya ba ku da ita jarida ba gidan radio ɗaya duk taron musulmin Najeriya ne gaba ɗaya da ƴan sunnan da ƴan bid'an da ƴan gargajiyan da ƴan jimagun da ƴan wai kowa ko guda ɗaya ba ku radio gidan radio ɗaya je ka gana nan gana kusa da mu a babban birnin gana nan gidan radio ya fi 70 very cheap saboda suna amfani da shi wajen wayar da kan mutane akwai mutanen da a gidan radio suke karatu akwai wanda ba zai dauki littafi je makaranta ya koyo ilimi ko ya je wa'azi ba amma wallahi a radio ana da wani shiri zai kula da shi ya gyara addininsa ya gyara tarbiyarsa kuma gwamnati tana amfanuwa da radio tana isar da sakonninta a gidajen radio suna da manufa amma mu yanzu registration fee kurin na gidan radio guda ɗaya zaka bude naira miliyan 20 kuma sharrin Obasanjo ne a lokacin sai sa wannan abun ya tsananta mutane ban gaya ma maganan equipment kayan aiki da zaka saya da guri da masu na wannan da zaka kafa da waye millions of naira zaka samu ka tara kafin ka bude gidan radio sun tsananta abun kuma ba wai wani abu bane wallahi dan saboda sun ga kuna da yawa kuma kuna da addini kuna da kaza dan kar ma ku bude aje a ce kaza sun lalata abu sun tsananta register kurun fa naira miliyan 20 kuma karka ce wai rijistar har abada ana dada zuwa kuma ana jaddadawa daga baya to babu amma alhamdulillah kafafan watsa labarai na addini irin kaman dai na kallo haka a kasashen da ba irin nan ba suna da yawa alhamdulillah qanat islamiyya ba suna nan wanda yake bi da yawa zai gansu na kallo dai zaka ga programs ana kiran malamai suna tattaunawa akan addini ana wayar da kan mutane wani lokacin a kira likitoci a yi tahira da su akan cututtuka da yadda za a samu waraka wani lokacin a kira kwararru da suka sha rayuwar duniya yau da jiya da yau su zo su yi ta bayanin experience da suka yi ta going through a rayuwarsu suna taimakawa wa a kira wani babban ma'aikaci da ya aiki a ma'aikata kaza a tambaye shi me matsalolin ma'aikata kaza me kaza duk suna da shi da yawa to yanzu wannan ko za ka yi sai ka biya kuɗi a nan waye zai je maza ita kanta gwamnati in za ta ba da sanarwa sai ta biya duk ajandodi ne ga sunan da yawa wato bauta suna so su bautar da mutane ne iyaka kurum bayi ba yanda za a yi yanzu jarida da kake gani jaridun nan da ke akwai peji ɗaya naira miliyan ɗaya ne one page a yi isar maka da sakonka peji ɗaya ko ka ce daily trust ko leadership ko vanguard ko wacece ha peji ɗaya akwai na naira miliyan ɗaya one million naira one page gobe kawai ya fito shikenan mai ko sai ta je ta toye ko sai ta kunshi da abin da ke ciki naira miliyan guda akwai nan ciki-ciki naira 400,000 akwai na 200,000 akwai na 100,000 akwai dan fit inda za a dan sama dan karami ka ba da 150,000 wato muna faɗin wannan maganganun ne saboda mutanen mu yanzu misali masu kuɗin mu bai kamata su buɗe kamfanin jarida ba yanzu na tambaye ku da jaridun kudu da na arewa sau ne suka fi yawa na'am nan ina nawa suka fi yawa na kudu sun fi je ka in kana da waya kana browsing kana duba jaridun Najeriya ka gansu wata ma ba za ka taɓa sanin sunanta ba kuma jarida ce registered jarida kuma ana karanta ta to amma masu kudin mu babu abinda kudin yake so yaje sayo motar naira miliyan 30 ya rinka hawa a gari yana yawo kawai mai kudi guda ɗaya zai iya bude gidan radio nan yayi kuru ya cire naira miliyan 100 naira miliyan 80 naira miliyan 70 ya hakure ya dauko mu aikata ya bude gidan radio wallahi zai iya yi alheri da arzikin da ɗan gidan radio suke samu abun ya wuce hankalinka tallaɗan karamin tallaɗan zanci sanar wanda za a yi ma bai wuce ko minti ɗaya bai kai ba sai kira an ce naira 20,000 dubu kaza yanzu dan bayanin nan ai kun ji wani bayani da malamai suka yi a gidan radio Rahma da gidan radio ina ne lokacin da ake rikicin nan na kwantar da hankalin mutane dai malamai guda uku da aka sa su kai duka hirar ba ta wuce minti 15 ruwa kaza ba wallahi da muka je ana kokarin a biya a sa me kun fa kaga taimakon al'umma ne me kun gidajen radio nan su karba su saka kyauta wallahi tallahi nake gaya maka wasu akwai guda ɗaya haka da suka sa kyauta ba sai na faɗi sunan su ba dan karace na mustalle amma akwai waɗanda wallahi da aka ji cewa suke sai an ba su naira 100,000 aka ce wannan abun taimakon mutane ba taimako ba talla bane ba komai a ai bayani wa mutane ne hankalin sai kwanta suka ce wallahi sai an biya da yake capitalist ne a Allah mana mai kyau wannan yace wai idan mutum ya je wurin da ba a sallah karfe 1 sai biyu sai ta nuna to ya zai kai sallah ka karfe 1 ka kurin ka tabarakarka ai ba Allah bane yace sai an ce karfe 2 za a yi sallah azhar ka nemi wani kudin jona ku yi jambi ku yi karfe 1 ku shikenan magana sai la'asar kullun sai karfe 4 ko hudu ma da rabi yanzu wasu suke yi sai ta nuna har ta fara konewa wannan ne azhar kuma ka'ida in ma kai azhar ma karfe 1 ma to dama za a ce mutanen ne ware kuwa kuma azhar 12 da rabi ma ta shiga 12 da rabi yanzu azhar ta shiga ko 12 da rabi inda za ka yi azhar 12 da rabi gobe ta yi amma ai ta jinkirtawa malam sai ta tafarfasa tana rababbaka sai ta kai biyu har biyu da rabi na rantsi da Allah akwai a cikin gari akwai waɗanda suke idan da azhar uku saura saboda ladanin zai zo ya fara karfe biyu daidai zai fara ihu ya gama ya bai bansa kafin a yi alwala a yi waye karfe biyu da 22 da 30 ta yi sannan a zo a tada sallah ku da yake nan yan bariki ne haka koi hakuri ba wa yan bariki mana nan wajen gari ne ko yan birni ne haka je ka cikin gari ka sha mamaki sai saurin sallar isha'i ni na rasa me yasa mutanen garin ne saurin isha'i amma isha'i ana yin magariba kafin ka gama zikiri kai sallah kai karatun qur'ani ko mai sai ka ji ladan ya tashi yana kada babbar riga ya kira isha'i akwai masallacin da ba sa wuce minti 15 in ta yi yawa 20 anna gama magaruwa za su jona isha'in nan kuma a ka'ida dole a samu awa guda awa ɗaya da rabi ko awa ɗaya da kwata tsakanin magaruwa da isha'i dole sai an samu wannan kuma sai dai an yi karatu dai a ta zuwa makaranta Allah ganin da wannan ya ce wai da Allah taimaka masa da addu'a wai ya je zanga-zanga an harbe masa mashin ɗinsa kuma gashi gobe za a koma aiki kuma a wajen Kano yake ya rasa yadda zai to wace ka je zanga-zanga da mashin ɗinka ko wani lokacin ba ku da wayewa duk lokacin da kake guri na fitina ne ya za ka ɗauki dukiyar ka tafi gurin fitina ne sabilillahi kai ma ɗin da za ka je ai dole sai kana kafa kana lura saboda in an auno ka sunkuya to dama ana harba mashin saboda ni na kasa ganewa yanzu idan an harba mashin ya zai ne to sai dai in an masa mugunta an harbi injin wallahi alam ala ayi hal hasara ce muna fatan Allah abin nan ko ka je in ka gane dan sandan da ya harba sai ka je gurin kwamishina zai biya ka insha Allah ta'ala in goma za ka yi yawa to muna maka addu'a Allah mai yar maka da alkhairi amma nan gaba kar ka je ka rinka tafiya da dukiyar ka gurin da yake ana fitina ba daidai bane ba Allah ya bamu zaman lafiya, Allah ya taimake mu, Allah kuma ya mana afwa. Kuma dai insha Allah an dawo karatu go, muna fata Allah sa albarka a rayuwar mu, kuma wannan kasa ta mu albarkacin addu'a dai komai zai kwanta insha Allah. Dan ma kana zira take ko da yake dai kalaka wasu ne casualties zamu ta wahalar dai, amma dai gwanda a zauna lafiya. Muna fatan Allah madaukakin sarki ga bamu kudin da zamu je mu sha mai din a naira 97 din. Su kuma wanda suka tsara dan su ci kudin, Allah kada ka ba su ikon cin kudin.
Amin.
Ya Allah ka dora musu cututtukan da za su hana su ci kudin.
Amin.
Assalamu alaikum warahmatullahi
wabarakatuh.